sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsin yau Asabar 23 ga watan Satumba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ukraine ta yi ikirarin cewa ita ta kai harin makami mai linzamin nan na jiya jama'a a hedikwatar sojojin ruwan Rasha da ke Crimea, wanda hakan wani babban cikas ne ga Rasha, ganin yadda ta yi ta fama da jerin hare-hare a wannan tashar mai matukar muhimmanci a 'yan watannin nan. Wani hari da abokan gaba suka kai ya ritsa da hedikwatar sojojin ruwa, a cewar Mikhail Rabazayev, gwamnan da Rasha ta nada a Sevastopol. Hotunan bidiyon da aka yada ta kafar sada zumunta na nuna hauhawar hayakin da ya turniki a hedikwatar sojojin ruwan Rasha din na yankin. Hafsan hafsoshin sojin Sudan jiya Juma'a ya buƙaci goyon baya ta fuskar soji a yayin rangadin da ya yi a yankin, inda ya ce shi ya gwamace amfani da hanyar lalama wajen warware takaddamar nan, wadda ta yi sanadin salwantar dubban rayuka da rasa muhalli ga miliyoyin farar hula. Janar Abdul Fattah Burhan ya kuma faɗi a wata hira da kafar labarai ta Reuters cewa ya gaya ma ƙasashe makwabta da su daina tura sojojin haya da ke goyon bayan mayakan sa kai na RSF. Faɗa tsakanin sojoji da dakarun RSF ya ɓarke a tsakiyar watan Afrilu kan shirin mika mulki ga farar hula sannan a hankali, da kuma batun sanya dakarun na RSF cikin rundunar sojin ƙasar shekaru hudu bayan hambare da daddan shugaba Umar al-Bashir a wani gawurtaccen bore. Wata kwadariya kan sha'anin yancin dan adam a Majalisar Dinkin Duniya ta ce a ƙasar Rasha kuntatawar da ake ma 'yan tawaye da masu ra'ayi sabanin na hukuma a siyasance da zamantakewa ya zarce na duk wani lokacin baya tun bayan da ƙasar ta mamaye Ukraine. A rahotonta na farko a matsayinta na jami'ar gabatar da bayanai kan yanayin 'yancin ɗan adam a Rasha, Mariana Kadrazova ta gaya ma hukumar kare 'yancin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa mamaye Ukraine da Rasha ta yi ta daɗa su kurkuta harkokin 'yancin ɗan adam nan da nan. Ta ce daɗa tauye 'yancin ɗan adam da ake yi da niyya a Rasha cikin shekaru 20 da suka gabata ya ta'azzara zuwa manufofin ƙasar na yanzu na maida duk wani matakin bayyana ra'ayi na daban a matsayin wani babban laifi. A daidai lokacin da gwamnatin ƙasar Turkiyya ke jaddada aniyarta ta kare martabar iyali, 'yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu da ke ƙasar na cewa wannan mataki na daɗa mai da su turmin tsakar gida shaluguɗe a ƙasar. Yayin da yake jawabi a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce martabar iyali na fuskantar barazana. Kare iyali da kuma martabar iyali tamkar kare makomar ɗan adam ne, a cewar Erdogan. Yayin da sojojin Somalia da mayakan ƙabilu masu alaka da su ke ci gaba da fatattakar 'yan Al-Shabab daga yankunan tsakiyar ƙasar, masu nazarin al'umura na gargaɗin cewa duk da haka dai ƙasar na iya fuskantar barazana daga masu da'awar kishin Islama ɗin da ke kan gudu. Tun bayan da shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya kaddamar da abin da ya kira cikakken yaƙi kan mayakan a watan Agustan shekara ta 2022, mayakan Al-Shabab suka tsere daga wasu daga cikin wuraren da suka ja daga a yankin tsakiyar ƙasar saboda takura su da sojoji da gwamnatin ta yi. Yayin da Chani ke bikin karo da goma na zagayowar ranar da ta kaddamar da shirin gina hanyoyi da sauran madafun cigaba BRI, sabbin alƙaluma na nuna cewa yawan basukan da Chani ke baiwa ƙasashen Afirka ya yi ƙasa fiye da na duk wani lokaci cikin shekaru 20.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leka yankin Kumbashi da ke yankin karamar Kumar Mariga a jihar Naija, inda aka yi dauki madadi tsakanin ziratan jami'an saka na tsaro wato DSS Hunters da kuma gungun wasu 'yan bindiga dadi.
Gurum na harko sun kai mashi 21 ne ko da su da jama'an tsaron sun ci galaba, su hasu, wasu sun juya, wasu sun kuma kashe su. Lokacin sai ga ainihin gurum na tsakiya a cikin lokacin su suna collaboration za su ta wurin wanda suka ci galaba,
wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagarumin nasara, wanda sun fatattake waɗannan 'yan ta'adda sun halaka wasu daga cikinsu. Iyaka abinda ya taba ni wanda dole ya taba mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu, saboda ka san daga cikin waɗannan 'yan ta'adda akwai waɗanda zaka ga suna abu kaman intelligence.
Wani dan asalin yankin na Kumbashi da bai san mu bayyana sunansa saboda matakai irin na tsaro, ya shaida mana yadda wannan arangama ya faru tsakanin DSS Hunters da kuma gungun 'yan bindiga dadin.
Abin da ya faru jiya Talata, akwai jami'an tsaro wa'inda muke da su wa'inda ake kira DSS, wa'inda suke bangaren DSS ne, su an kawo su ranar Monday a Kumbashi don su aran al'umma da fata ranar Talata da safe. Sai ga ayarin wa'innan 'yan bindiga din sun zo don su kan biyo dama garinmu ne kamar yadda ka sauni, su ce kwaso shafe ga su, su kuma suka kama fada don suna group ne. Ina ganin an ce group uku suke ga wanda ke saman tsauni suke ba da wira, inda ke kasa duk mu muna kiran suna huta muna abin da ke wasu haka ko mu group uku suke. To group na harko sun kai mashi 21 ne ko da su waɗanda jama'an tsaron sun ci galaba, su hasu, wasu sun juya, wasu sun kuma kashe su. Lokacin sai ga ainihin group na tsakiya a cikin lokacin su suna collaboration za su ta wurin waɗanda suka ci galaba su,
haka
wancan kuma sai suka buɗe musu wuta karfe dai su ainihin barayin kusan in ce ma sun yi ƙarfin jami'an tsaron wanda dole su suka yi wuldurorin suka ja baya, kuma an sun kai sun raunata mana mutum 7 kuma sun kashe mana mutum da ya cikin ma'aikatan. Yanzu haka ma halin da ake ciki akwai guda ɗaya wanda har yanzu ba a gan shi ba, yana da rai sai da rai shine ba mu sani ba, don an yi waɗan kusa da wani tsauni na Kumbashi ɗin ne, don an je neman shi da yana kuwaje yana kawo mai doki yanzu ba a jin kuma akwai hakan.
Kamar akwai rahotannin da ke nuna cewar jami'an na DSS Hunters sun yi galaba akan 'yan bindigar, ko me gaskiyar wannan magana?
Yadda wadan ya zo shine jama'an tsaro sun yi galaba ga kan farai kuwa,
haka
mu a fahimtar mu ma farayin ba su san da jama'an tsaro sun kwanta musu ba, kaga dole su mamaye su, sun mamaye su farai da gaske.
Kamar wani hali ake ciki a halin yanzu?
A halin da ake ciki kowa ya wace, din yanzu in ka ga mutum cikin garin da ya zo gyara kayan shi ne ya wuce, sai kuma in irin don akwai ire-iren wa'inda in dai ba abu ya abu ba mu barin garin.
Ana cewa kawo yanzu ba jami'an tsaro a garin naku, me ke faruwa ne?
Gaskiya yanzu babu ko kwana guda in ka ga jami'an tsaro nan nan bangare.
To ko ya rayuwa ke ci gaba da kasancewa a halin yanzu a wannan yanki naku?
A rayuwa kan na cikin fargaba gaskiya da halin haulayi, don me? Don gaskiya yanzu ina ganin kashin tunda muka ba a taba yin ainihin hankali ya tashi irin wanga ba, dalilin mu shine saboda ba a taba ganin an yi wada jami'an tsaro su fashi kayan kamar irin wanga, su kuma abin da sai su fashi kayan su suna nuna cewa ba su da full ammunition wanda ko ga wa'annan sun dawo za su yi su wani,
haka
kuma suna da kyau. Gaskiya ni kiran da nake kamar yadda ka san na saba, amma wanga zan yi kira da babban murya, gwamnati ta ga halin da muke ciki ta sani cewa muna da hakikar ta, idan kuma ba ta yi wani abu ta sani za a zo a yi misali. Wallahi mutanen da ke cikin wani hali ba wai kun baki ba, ina faɗa ma magana gani ka kin mu murya da sauransu manyan gari ne wa'inda su manyan masu san da daga na gulbin boko har sama da haka nan don a Allah ya sa mana hannu ta zo a aje wasu jama'an tsaro waɗanda za su sa katanga tsakanin mu da wannan mutanen. Yawan mutanen suna hangen shanu gaban mu ba su barin wucewa wa'in gora. Kuma mun ji su da bakin su na wasu barayin. Cewa ɗan Allah da wurin ga sai dai tsuntsun sai su. Su san da haka nan su yi ainihin mu. Kuma sannan ga gonaki an yi nome-nome. Wallahi yanzu haka magana gada nake maka. Ga yana ana mantancin masara. Yanzu magana gada nake ma ina kokari in fita da ita.
To ko mai mahukuntan yankin ke cewa akan wannan batu?
Sunana Hello Abbas Adamu kasuwan Garba shugaban karamar hukumar Mariga jami'an tsaron mu na DSS Hunters kenan da ake cewa sun yi arangama da wadannan yan bindiga a kauyen mu da ake cewa Kumbashi wanda yake karkashin karamar hukuma ta Mariga wanda Allah cikin ikon shi ya ba mu gagaruman nasara wanda sun fatattaki wadannan yan ta'adda sun hallaka wasu daga cikin su iyaka abun da ya taba ni wanda dole ya taba mini zuciya shine bayan irin nasarar da suka ga sun samu saboda ka san daga cikin waɗannan ƴan ta'adda akwai waɗanda zaka ga suna abu kaman intelligence masu bada bayanan sirri kenan fitowar su domin su recovering su kwashi makaman waɗannan victim da suka kashe to ashe akwai wasu da suke boye suna tafi ba su san da su ba a yayin daukan waɗannan makaman domin ganin nasarar da suka yi akan ƴan ta'adda sai waɗancan kuma suka iso sai suka bude wuta kuma tsakanin su da waɗannan DSS Hunters ne wanda Allah cikin ikon shi daga ciki an samu raunuka a cikin waɗannan jami'an tsaro namu amma dai alhamdulillah da sauki kuma an samu rasa rai na mutum ɗaya daga cikin su
duba da wannan ba shine karo na farko ana irin wannan artabu ba ya zaka bayyana wannan na bayanan da ya faru
wannan artabu kusan sai in ce gaskiya abun ya kai kashi na uku da Hunters dinnan suke fada da su kuma a wannan dai wurin da ake fada wanda Kumbashi dinnan ta zama mahada ne na wasu hanyoyi wanda duk sanda za su taso daga Zamfara tunanin su tunda da suna bi tun suna raban wani gari da ake ce Madankolo to sojoji da ke cikin jihar Kebbi to sojojin nan da aka aje ta wannan bangaren suna musu kwantan bauna kuma suna samun galaba akan su wanda wannan ya sa sun daina bin wancan hanya yanzu sai suka karkata akalan su suna rabo wannan gari Kumbashi wanda fadan su na farko ba su ji dadi ba Hunters din sun yi nasara na biyu ma mun yi nasara to amma duk nasarar da muke samu kansu in dai har za mu samu rasa rai na jami'in mu koda ɗaya ne to ba mu kirga ta cikin nasarar da muka samu inda za a ce ai fadan nan a kammala shi mutumin mu ko ɗaya ba mu rasa shi ba to da wannan za mu iya ihu da nuna farin cikin mu na nasarar da aka yi amma wannan karo mun samu cikakken goyon baya da haɗin kai daga sojojin mu da suke a bangi wanda duk da yanayi na damina amma sojojin jinnan suka yi kokari da na sanar da su suka kutsa motocin su suna kafewa suna cirewa har suka kai wannan wurin da ake fadan nan
kuma ana sun kai musu dauki
sun kai musu dauki saboda sun kira ni sun ce kayan aikin su sun yi kasa wanda sojojin nan duk da yanayin wahala na hanya sun isa sun ci musu sun kai musu dauki kuma mun samu gudunmuwa ta sama wanda kafin isowan sojojin jirgi ya tsare yana kula da yanayin su wanda idan akwai wasu ƴan bindiga da ke kokarin su farmake su zai iya kokarin shi wajen ganin ya halaka su
shugaban karamar hukumar ta Mariga ya ce suna kuma ƙarin shiri
gaskiya ne akwai barazana amma ka san akwai wani abu da hukuma take yi dole wanda ni da kaina ni na bada umarnin waɗannan jami'an tsaro su fito wannan yankin da al'umman da suka ragu wajen saboda in kana da bindiga babu harsashi ai sanda ma ta fita a report din da suka bani wanda har na nemi taimakon sojoji su kai musu doki akwai maganan karewan harsasai wanda ni bazan bar su a wannan wuri ba tare da akwai isassun kayan aiki ba ni nace su fito su zo headquarters Mariga wato banki kenan kafin lokacin da karin kayan aiki zai zo sai su koma ainihin wajen su ci gaba da ba al'umman wurin kulawa
jama'a nan akwai wani shiri na musamman kenan
insha Allah muna nan da shiri da yake a kasa wanda ƴan bindigan nan ba za su yi fatan ƙara koma wannan yankin ba wanda ko ya koma kila wanda ajali ne ya kira shi so waɗannan waɗanda ke tafiya kasa din nan kenan kake magana so akwai matakai da muke shirin dauka akan su koma mun riga mun gama wanda yake dai matakan ba abunda zan so in bayyana bane a kafar watsa labarai da ya shafi radio ko television ya kamata mu bar wannan abun asirance saboda yanayi na tsaro amma ba da dadewa ba ina ba al'umman kasar Mariga tabbacin cewa insha Allah wannan labari na ta'addanci ya kusa zuwa ƙarshe in Allah ya
tsoro gaban karamar hukumar Mariga a jihar Niger masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaje mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
mai saurare barkanmu da warhaka da kasancewa da mu a cikin shirin da dan gari shirin da gidan radio muryar Amurka ke kawo muku haɗin gwiwa da gidan radio Vision FM Sokoto sunana Lawal Aliyu a cikin shirin na da dan gari za mu kawo muku tarihin garin Kilgori da ke karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto Najeriya wannan gari dai na Kilgori na da daddaden tarihi na kusan shekaru 200 mun tattauna da uban kasar Kilgori ya kuma fara da bayyana mana sunan sa
sunana Dr. Muhammad Jabbi Kilgori sa'in Dole Osmaniya sina kansila a majalisar mai'ar masarkin musulmi kuma kingmaker kuma uban kasar Kilgori wadda take cikin karamar hukumar Yabo ta jihar Sokoto
wannan gari na Kilgori menene tarihin shi
to tarihin garin Kilgori dai wanda ya asasa shi shine Ibrahim mai tutar mujaddadi wanda yake na ɗaya daga cikin sahabbai kuma sahabban shi wanda yake suka tashi tare tun daga Fuda Toro har zuwa inda suka taho gudu da sauransu shi na ɗaya daga cikin wanda suka wa mujaddadi mubai'a kuma lokacin da aka tashi jihadi shi aka ba nauyin daukar tuta ta jihadi da kuma hidda zakka tun ana a can gudu shi Ibrahim mai tuta da suka zamna sifawa shi kuma sai suka rarraba kansu domin su tayi su ci gaba da karanta suwa da ilmantar suwa da kuma noma da kiwo da sauransu da suke so shi ita kasar Kilgori farkon zaman shi Ibrahim mai tuta anan ne gari da ake ce Madagel lokacin da dan Fodio yana anan garin sifawa to har bisa ga dai aka yi ta tafiya har lokacin Bello aka koma wurno yan uwan shi suna nan Dagel to har zuwa lokacin da dai aka yi sarakuna daban-daban har zuwa lokacin sa'i na biyar wanda aka ce mahaluru to shi lokacin sadda aka yi tabore na saturu sai aka rarraba su ɗan majalisar mai alharma aka kai shi mai tuta Ibrahimu a sa'i aka kai shi can kusa ga Dagel gari da aka ce ma Kilgori domin su kula da al'umma saboda aka rage bore daga Turawa a lokacin da aka fara don haka wannan gari ya kafu tun lokacin da mujaddadi yake sifa wannan ƙasa kuma saboda aurataya da sauransu aka sami aka ƙara ma garin ƙasa mai yawa lokacin cikin zuri a shi Ibrahim mai tuta akwai suka aure suka wani ɗaya daga cikin su Muhammad ya Armiɗe ya ɗan Hojo sannan kuma shi ma sa'i Umaru ya Armiɗe sarkin musulmi a ciki so lokacin akan bada bangarorin ƙasa a ce gashi nan a matsayin gudunmuwa ga amarya ta kula da ga magirmawa haka don haka wannan gari ya kafa tun lokacin kuma yanzu kamar yadda na faɗa yana nan ƙaramar hukumar Yabo mafi yawancin mutane da suke cikin wannan gari Fulani da Hausawa da Kabawa da Gobirawa da sauransu asalinsu noma da kiwo da sana'o'i daban-daban suke yi na cigaban al'umma
me yasa ake kira wannan sarauta sa'i
to sa'i kamar yadda aka sani sa'i wanda yake title ne matsayi ne na hidda zakka a lokacin Daula Usmaniya shi wanda an asasa wannan sarauta ta Kilgori sai Ibrahim mai tuta shi yake da haƙƙi na zagayawa duk inda wanda ya cimma zakka yake wanda adda shanu ko tumaki ko awaki ko yayi noma shi ka zuwa ya hidda haƙƙin Allah a wannan zakka sai ya yi suwa sai a kawo nan bagire kamar shi arke da Baitul Mali inda za a zo a tara wannan zakka kuma bisa ga umarni da aka tsara waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma shi adda shi yake ba suwa bisa ga tsarin da shi Shehu Mujaddadi ya ba suwa
jerin abubuwan da aka san garuruwa da shi waɗanda suka kafu shi menene Kilgori ta yi ƙaurin suna wajen shi
to Kilgori dai lokacin yaƙe-yaƙe a cikin kware take don haka tana cikin kware da dausayi da fadama da wurin kiwo da wurin noma don haka garin Kilgori ƙasa Kilgori ana ce mata Kilgori birnin duci gewa take da duci kuma gari ne mana Hillani da Hausawa da kuma masu noma da kiwo kuma tana da albarkatun ƙasa da yawa da mutane ke amfana
gashi kai ne sa'i na goma shi menene ainihin gudunmuwar da wannan sarauta take bayarwa ga masarautar Daula Usmaniya
to Daula Usmaniya kamar da ka faɗa dai da kakanninmu duka wanda suka rika sa'i tun na farko Ibrahim Maitut har zuwa yanzu duk ayyukan da an kai na kafa Daula Usmaniya tare da su an kai da gudunmuwarsu da ba da goyen bayansu kuma wanda mai asasa wannan sarauta mai ilimi ne na furu'a masani ne kuma a lokacin bisa ga amana aka ba shi wannan rika zakka kuma in aka tashi yaki shi yake dauke da tuta ka san yaki lokacin za a yi yaki ko nana akwai wanda yake gaba akwai wanda suke ba akwai wanda suke hannun dama da hagu to shi yana cikin shi yake kan gaba dauke da tutar jihadi shi yake kula da duk wani manuba kamar shi a front line commander wanda a gaba wanda idan ana son ai advance a ci gaba shi zai tadda tuta ai gaba idan ana son a karya ko ai dama ko ai hagu shi za a ba umarni ka san ga yaki akwai commander wanda yake dauke da tuta sannan akwai theater commander wanda shike ba da umarni ga abin da za a yi so shi mai tuta Ibrahimu shine wanda a dauke da tutar jihadi ta dan hodiyo kuma duk yakukan da aka yi shi yake dauke shi yake kan gaba shi mahaziki ne mayaki yana da takobin shi yana bisa doki kuma yana rike da wannan tuta da shi aka kafa wannan daula kuma duk inda aka tahi da shi yana wannan aikin dauka tuta duk sarakunan musulunci da aka yi
to ko akwai wani sarki da ya fice cikin sarakunan wannan gari na Kilgori
kwarai dukan su kaga shi daga baki da shi Ibrahim Maituta shi asasa wannan sarauta da shi dan saboda shi a ɗaya daga cikin mukarrabai kuma aminan dan hodiyo don hakan ga da gare shi sai ɗanin Muhammadu sai kuma ƙanin Muhammadu Umaru sai wanda Haliru shi sultan hicen da yayi Umaru shi hice saboda lokaci ne an kace Sokoto shine ɗaya daga cikin wanda suke tare da sarkin musulmi a tarihin Ahmadu da aka zo aka gwabza a giginya shine dauke da tuta ba a aka tashi baran-baran ba a ci yaki ba ko wani turawa ba su ci ba kuma dundunar ci sarkin musulmi a tarihin su sai suka shawara cewa su za su yi hijira su kai Makka suna kan tahiya su kuma turawa su haka akwai hadari in sun ka basu sun ka tai sun a taya su shiyo shiri su taho su saki mai da makani don haka sai suka bi su aka tai can wani gari da aka ce ma Burmi can kasar Adamawa inda yake anan ne aka yi wani wata gwabzawa tsakanin su cikin karama kuma funuka ko yanzu haka akwai hubba da can inda aka yi wannan gwabzawa tsakanin rundunar shi sarkin musulmi a tahiru da kuma turawa to nan ne aka suka kashe shi da shi da sa'i Umaru sauran runduna suka wuce suka tai har Sudan yanzu sune suka kawo wani gari da ake ce ma Mayurno a can Sudan so shi wannan sa'i Umaru shi ya hice saboda gare shi ne aka yi wannan yaki kuma suka yi wannan ƙarhin imani suka huskanci turawa kuma suka yi jihad suka yi hijira suka tafi to da yake an kashe can tun yana da ana dawa nan sai aka ba dan shi Haliru shi aka ba shi wannan wannan sarauta ta sa'i to da gare shi sai wanda an mahaji na sa'i Abubakar wanda shi kuma lokacin shi turawa suka mai da tuta da suka yi jaki can Burmi aka ci aka samu wannan akasi sai suka tahi da tutar to lokacin Salon Ahmadu shi kuma mahaji na sa'i Abubakar aka dawo da tutar 1960 da Sardauna ya zo Sardauna Ingila ta zo ta ba Sardauna tuta Sardauna ba sarkin musulmi Abubakar tuta shi kuma sarkin musulmi Abubakar ya ba mahina sai Abubakar su waɗanda su suka yi hirice cikin masu sarauta Kilgori daga cikin goma ɗin da suka yi a zuwa yanzu har lokaci na
kai magana akwai al'ummomi daban-daban da kace kabawa da fulani da sauransu ya zamantakewar su take tsakani
a zamantakewar su lahiya take ai shi ka san zamantakewa tun zamanin jihadi ai duk wayan ga mutane suna tare da dan hodiyo da yawan su wasu adalawa wasu gobirawa wasu gasunan fanni daban-daban da suna taimakawa wajen sha'anin jihadi don haka ga lafiya lau suke yan uwan juna akwai auratayya akwai bahinta akwai kuma ci gaba kware da gaske domin mutane sun shekara shekaru ana tare uwaye da kakanni kaga babu wata matsala a halin yanzu
to wani kira zakai ma al'umma musamman akan abin da ya shafi zaman lafiya
to muna ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da kula a zaman lafiya ya yi komi ya yi sarki ya zama dan sarki don hakan ga muhimmin abu ne mutane su kula da zaman musamman tsaro ya zama kowa yana fadake yana bada gudunmawa ga harkar tsaro yana bada gudunmawa ga harkar ilimi ilimi shine babban jari wanda zai sa a samu cigaba
mai saurare karshen wannan shiri kenan na da dan gari inda muka ji tarihin garin Kilgori da sarautar Sa'in Daular Usmaniya a madadin gidan rediyon Muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri tare da haɗin gwiwa da gidan rediyon Vision FM Sokoto Lawal Aliyu ke muku fatar alheri
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.